sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Najeriya za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Lal FM Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za iya kuma kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau Asabar 30 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda kotun daukaka jihar Plateau ta yi watsi da karar da tsohon gwamnatin jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar da jam'iyyarsa ta APC suka shigar.
Wannan nasara ba nawa bane ko na jam'iyya na ba ko na magoyan bayana, to nasara ne na mutanen Bauchi daga Allah.
Bayan nan kuma Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Sannan kuma muna tafi da labarin wasanni, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya ga cika kun labaran duniya. Jami'an tsaro a Burtaniya sun ce yanzu haka 'yan sanda ba sa neman ƙarin mutanen da ake zargi da hannu a harin da aka kai da wuka jiya Juma'a a birnin London, wanda ya sanadiyar rayuka mutum biyu da raunar ta wasu uku. An kira 'yan sandan London zuwa ɗakin taro na Fishmonger Hall da ke kuriya arewacin babban gadar London. Wani rahoto da kafar labaran BBC ta yi na cewa mutumin da ake zargi da kai harin mai shekaru 23 Usman Khan an taɓa samun shi da aikata laifukan ta'addanci a shekarar 2012. A watan Disambar 2018 kuma aka yi masa sakin je ka gyara halinka. Ya halarci taron da ake gudanarwa a cikin ginin inda ya farma mutane kafin daga bisani ya koma kan babban gadar London, inda aka kashe shi bayan da ya cakawa mutane masu yawa wuka. 'Yan sanda sun ce Khan yana sanye da irin rigar bam ɗin da 'yan ƙunar baƙin wake ke sakawa ta jabu lokacin da ya kai harin. Fararen hula masu yawa ne suka afkawa Khan, suka kayar da shi tare da ƙwace wukar da ke hannunsa. Yau Asabar, masu zanga-zanga a Iraki sun ƙone tayoyi kan wasu gadoji uku da ke kudancin birnin Nasiriya, duk kuwa da sanarwar da Firaministan ƙasar ya yi na cewa zai sauka daga kan muƙaminsa. Abdul Mahdi ya faɗi jiya Juma'a cewa zai miƙa takardar murabus ɗinsa ga majalisar ƙasar biyo bayan mummunar zanga-zanga da ta kwashe makonni ana yi. Mutanen da alhakin kashe-kashen da aka yi ke kansu dole ne su fuskanci shari'a, a cewar wata sanarwa da karamin ofishin kare haƙƙin bil'adama mai fitar a yau Asabar. Sanarwar da Abdul Mahdi ya ajiye Juma'a na zuwa ne bayan da jagoran Shi'a Iraki ya yi kira da a canza shugabancin ƙasar. An kashe aƙalla mutum 400, kana wasu ɗaruruwa sun jikkata lokacin da aka fara zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a ranar 1 ga watan Oktoba. Matakin da Firaministan Kenya ɗauka ya sa masu zanga-zangar sun yi matuƙar murna a dandalin Tahrir Square a birnin Baghdadza, sai dai masu zanga-zangar sun ce za su ci gaba da zaman dirshan a dandalin. Majalisar Dokokin Iraki ta shirya gudanar da wani zaman gaggawa a gobe Lahadi idan Allah ya kai mu domin tattauna wannan batu. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Mai kamfanin sadar zumunta na Twitter Jack Dorsey ya kammala rangadi da ya kai a nahiyar Afirka, inda ya alƙawarin zai tare a nahiyar tsawon watanni 6 cikin sabuwar shekara mai zuwa. Dorsey ya fitar da saƙon Twitter a wannan mako, yana mai cewa Afirka za ta ja ragamar duniya nan gaba. Ya ce bai san ainihin inda zai zauna ba a yanzu, amma dai zai kwashe watanni 3 zuwa 6 a shekarar 2020. Shugaban babban kamfanin sada zumunta bai yi wani ƙarin bayani akan abin da yake shirin yi a nahiyar Afirka ba. Haka ma kamfanin na Twitter da ke birnin San Francisco bai yi wani ƙarin haske kan aniyar Dorsey ba. A kwanan nan ne dosi ya kawo ƙarshen ziyarar da ya kai wa 'yan kasuwa ƙasashen Habasha da Ghana da Najeriya da kuma Afirka ta Kudu. Daga ƙarshe an kawo ƙarshen aikin nema da ceton mutanen da girgizar ƙasa ta afka a Albania a cewar Prime Minister Idi Rama yau Asabar. Karamin garin Tumame shi ne ya sami yawan mutanen wato mutuwar mutane daga girgizar ƙasar ta ranar Talata, inda mutum 26 suka rasa rayukansu, shida daga cikinsu sun fito ne daga gida ɗaya, kuma dukkaninsu banda mutum guda shekarunsu ƙasa da 30 ne. Waɗanda aka binne jiya Juma'a a birnin Doris da ke bakin ruwa mai tazarar kilomita 30 yammacin babban birnin Tirana, girgizar ƙasar ta kashe mutum 24, haka kuma wani mutum guda ya mutu a garin Gurbin. Cikin dukkan mutanen da suka mutu 51, ciki har da ƙananan yara 7, mutane 900 sun raunata, sama da mutum 5,000 ba su da matsuguni. Haka kuma gidaje 1,200 girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.4 ta ruguza su. Wani masanin harkokin girgizar ƙasa Rasif Korti ya faɗa wa muryar Amurka cewa ko da yake akwai yiwuwar samun ƙarin ƙananan girgizar ƙasa, amma dai ƙarfin su zai ci gaba da raguwa.
Madalla Safidu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji, kotun ɗaukaka ƙara da ke garin Jos ta yi watsi da ƙarar da tsohon gwamnan jihar Bauchi, wato Muhammad Abdullahi Abubakar da jam'iyyarsa ta APC suka shigar, inda suka buƙaci kotun da ta rushe hukuncin da kotun sauraron ƙararrakin zaɓe mai zama a Bauchi ta yanke. Ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad da rahoton.
Wannan shine turmi na biyu da zaɓaɓɓen gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ɗan jam'iyyar PDP ke kayar da Muhammad Abdullahi Abubakar gwamnan tsoho na jihar. A hukuncin da ya zantar alƙalin kotun ɗaukaka ƙara da ke garin Jos, Justice Otisi, ya yi watsi da hujjoji guda huɗun da jam'iyyar APC da ɗan takararta da ya sha kaye a zaɓen gwamnan Muhammad Abdullahi Abubakar ba su sami cancanta ba, sabili da haka an yi fatali da ƙarar. Bayan bayyana hukuncin kotun, sai gwamnan Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya gudanar da taron manema labarai don bayyana godiya kan nasarar da ya samu.
Wannan nasara ba nawa ba ne, ko na jam'iyya na ba, ko na magoyan bayana, to nasara ne na mutanen Bauchi daga Allah. Kuma mu guji wani bambanci bambance da yake tsakaninmu na ƙabila ko na harshe, koma na bambancin siyasa. Izinin Allah za mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun yi adalci. Saboda haka muna kiran 'yan uwanmu wanda muke gwagwarmaya a wannan zaɓe, musamman abokin takarana Muhammad Abdullahi Abubakar, ya san cewa Bauchi ta fi kowa, kuma ina kiransa mu haɗa kai mu ga cewa mun yi aiki wa al'umman Bauchi, tunda muƙami da muke nema ba muna nema saboda kanmu ba ne, muna nema ne saboda ci gaban al'umman jihar Bauchi. Wannan tara da aka yi wa su APC, insha Allahu da ni da jam'iyya mun yafe musu 500,000 saboda su san cewa ba mu da wani tsangwama, ba mu da wani kyama ko gaba a tsakaninmu da su. Muna godiya, muna tabbatar muku insha Allahu za mu yi ƙoƙari mu haɗa kai da kowa ba sai NPDP ba, mu ga mun cire kitse a wuta wa jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
A dai gefen jam'iyyar APC a Bauchi ta bakin jami'inta ya bayyana niyyarsu na zuwa babban kotun ɗaukaka ƙara domin ƙalubalantar hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara na garin Jos ta gabatar.
Sunana Alhaji Hassan Muhammad Sharif, sarkin arewa Bauchi. Sakamakon mun ji, kamar yadda ka sani, akwai kotun ƙarshe ita ne na Supreme Court, wanda kuma already mun fara shiri ma na yadda za mu yi wuyafe wanda ke shi ne muke jira yanzu mu ga abin da Allah zai.
Wato ba ku yarda da wannan hukunci ba gidai kenan?
A ina za mu yarda da wannan Alhaji? Ai kamar na farko ne, ba adalci a ciki.
Shi Bala Kaura ya nemi da a sasanta a sa Baucin a gaba hatta ma 1500 da aka ci taron ku yake ya yaji
mun gobe amma da mu mu amince da wannan sharan ba maganan da kai na cewa ya ce a zuwa hada kai wannan duk da baki ne inda yake gasa ma mutanen APC
sai dai kuma kantoman riko na karamar hukumar DAS ya ce wannan rana ta farin ciki ne
sunana Sale Abubakar Dumba kantoman DAS Bauchi State kuma wallahi rana farin ciki ne
farin ciki ne to menene kage kamata shi wannan gwamna ya mai da hankalin sa kai
abin da yake so ya mai da hankalin sa kai shine aikin da yake yi akai yanzu da mutane suke yi shi zai ci gaba da yi amma ina so mutane su lura har yanzu muna aiki da kuɗi ne na mutanen da saboda haka ba mai budget din mu ba bare su ga mai muke yi mai fi wannan da ake yin yanzu insha Allah idan budget din mai fito muka fara aiki sai kowa ji mamaki kuma Allah ya za mu samu ci gaba a kasan nan kowa ya gani ya ga abin da yake faruwa a kasan nan in Allah ya yarda wallahi ta naka sai ya yarda
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad Masu saurare kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC Yanzu agogo anan yana cewa karfe 4 na yamma da minti 41 ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da saki saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa Kamar yadda aka saba ga gogon naku Eli Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Gwabari ya tura neman amincewar majalisar dattawa don karbo lamunin ketare da zai kai biliyoyin dala. Majalisa ta takwas ta yi amincewa da karbo bashin da yake dala biliyan 30.
Now with the sexual offenders register we have names. It's a name and shame policy.
Gwamnatin kuma hana fatocin mata da yara Julie Doli ke magana a taron bude rajistar masu fyaɗe da fasikanci da yara don kunyata su. Yan yankin karaye a Zamfara na kiran tarayya da taimaka biyo bayan farmakin yan bindiga da fiye da mutum 20 suka rasa ransu.
Suna na Garba Hassan Karaye an koro mu gaba ɗaya 123 abincin da kake ci ma baka da shi sanan baka da kuɗin ɗaukar hayar gida kuma ku wadi kuma a kama mu.
Taron fasaha zamani na bana ya karfafa yadda hanyar kan samar da makudan kuɗin shiga kamar yadda shugaban Nidda Kashifu ya bayyana.
Harkar sadarwa ta zamani tana taimakawa wajen tattalin arziki sosai.
Yan sanda sun damƙe mutum 6 da ake tuhuma da hannu a kona shugabar matan PDP ta Kogi Mrs. Abu Kurumus. Nasura da mai kaya murar Amurka da
jami'a. To yanzu kuma bari mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma yan arewacin Najeriya jawabin ku sune Sheikh Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna da kuma Rabaran Muhammad Dan Amarya tsohon sakataren Ekwa Bauchi DCC wanda zai ci gaba da jawabin da ya fara makon jiya. Da farko dai ga Sheikh Almadani.
To bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abinda nake so in faɗa dangane da ƴan uwa na mazauna arewacin Najeriya musulmi da krista baki daya. Abinda ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana buƙatar cin nasara. Sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda. Dabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan ƙasa komai a hankali yake zuwa. Saboda haka yunkuri a lokaci guda kace kana buƙatar sai kaza ya faru ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu Allahumma sai ta hanyar annabawa ita ko sai idan mu'jiza ce amma ɗabi'a ta sunnar Allah akan yi shuka ne sannan ayi ruwa ayi fari ayi maimai sannan kuma a dawo a girbe a shanya ya bushe sannan ya amfana ga al'umma a ɗiba a je a ci a gida so da ka ƴan uwa na bayin Allah nasara ta Allah ce na hannunsa kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so sannan a lokacin da ta dace sharuɗan samun nasara ko kuma wajibin samun nasara Allah ne ke faɗi a cikin Alƙur'ani mai girma yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin tabbas ne a kaina kanmu inji ubangiji mu taimaka masu imani a duniya wannan taimakon ba na jiya ba ba shekarun jiya ba har gobe hajjibi duk al'umma suka tsaya maga ubangijin su Allah na ba su taimako banda wannan samun taimako abin na gaba shine watan gina kasa ko raya ta ko samun cin nasara a cikin ta ba yana dogaro bane kade akan shugabanni dukkan wanda Allah ya bashi wata hikima wani irin dabara ko wata irin dukiya to ubangiji yana buƙatar wannan kayan don ai aiki da su wajen yada wannan al'umma. To da kaza ka samu a zamanin Manzon Sallallahu Alaihi Wasallama akwai mutumin da ke zuwa yace manzon Allah ban da abin da zan yi, yace wannan mayafin naka fa yace to a sai da shi, sai a sai da shi, sai a bashi kayan a ce ya je ya nemo aiki. Sannan ƴan kasuwa na wancan bagiran na wancan zamanin sukan ba da jari ga ƙananan ƴan kasuwa, wannan ba cikin gwamnati ake yin shi ba, a gefe daya. Shi yasa har Bukhari ya yi babi babba, babin alaka tsakanin manyan ƴan kasuwa da ƙanana. Sannan banda wannan haka tsakanin manoma, mai karamar gona da mai babban da mai bar gona, idan mai karamar gona aka noma aka samu fari ya cinye tashi, sai masu manya su taimaka mai da iri, su taimaka mai da abin da zai iya rayuwa da shi a wannan shekara. Faɗi idan an sake ruwan sama ya ƙara noma domin a wanye lafiya. Haka iyaye mu so koya mana, haka dangi mu so koya mana, haka kanin mu so koya mana a birane daban-daban. Musamman ma dai arewacin Najeriya, za ka ga mutum idan ya noma ta bushe, sai a huda ƙofar ta bayan gidansa don kada matarsa ma ta sani, a daga rumbunsa sai an cika da hatsi don idan mace ta gane baka da shi tana iya rena ka, to ba za ma a barin ma ta sani ba, sai an cika rumbunka tukunna abinci sai ta ga kawai ta ce a miƙo, sai a miƙo mata. Duk wannan da za mu yi aiki da su mu samu taimakon juna akan haka, da musulmai da waɗanda ba musulmai ba, babu shakka irin da kyakkyawan tsammani ga Ubangiji na za mu samu zaman lafiya, za mu samu ci gaba. Lokacin da yake gida da kai dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya, sai wani mutum daga wani wuri inda ba ku san shi ba sai ya toye tsuma muku baki a cikin al'amuranku, kuma ya gudu ya kyale ku, kai ka karya kafar dan uwanka, shi kuma ya karya hannunka, to gobe wa zai taimaka ma wani wajen rayuwar ƴaƴanku da iyalinku? To da kai ya kamata mu zama masu hankali, ya kamata mu zama masu basira, ya kamata mu zama masu kawo ɗauki ga junanmu. Bawan Allah, kai ne dukiya wacce Allah ya ware ka ya baka dukiyar abin noma, to ka tausaya ma dan uwanka mai dukiyar abin kiwo. Abin kiwo ba zai rayu ba sai da abinci, ha kuma kai mai abinci ba za ka iya rayuwa kai ba kanka sai da kashin dabbobin nan, domin kashin nasu shine kayan sinadarin shukarka. Ya bawan Allah, kai tunani, ka tunano iyayenka, ka tunano danginka, ka tunano kakanninka wanda suke da gudunmawa da suka bada gaya wajen haɓaka ƙasar Hausa, wajen haɓaka Najeriya, wajen haɓaka arewaci. Musamman mun kai lokacin da ba ma neman shawar daga waje, mu ne muke nomawa, mu muke kiwo, sai dai mu ɗauka mu kai wajen, kuma mu taɓa talaucin nama ba mu a wurinmu. Sannan kayayyakinmu da muke nomawa, duk ɗan ƙasar Hausa ya san muna da kirigar da muke yi da ala guda ta gaɗa, saboda sai dai mu ɗiba mu je mu kai waje. Yau duk waɗannan abubuwan babu, to me ya kawo su? Ya kamata mu iya zama mu tambayi junanmu, wai da iyayenmu suke kaza, me suke yi ne? Mu kuma wannan abin ba za mu iya shi a yanzu ba, idan har za mu iya yi to waye ya hana mu? Ko dai ya zama wanda ya hana mun ɗan cikinmu ne, shi ko wannan hanawa da ya mana ta wannan hanawan ne yake rayuwa ya ci abinci da jininmu? Ko kuma ya zama a'a ba ɗan cikinmu ba ne, daga waje aka turo shi, amma bai iya shigowa sai ya ɗauki ɗan cikinmu ya yi aiki da shi? Idan ya ɗauki ɗan cikinmu ta wannan ɓangaren ne yake iya samun dama ya rayu rayuwar da yake so, bai cikinmu amma yana taɓar jininmu yana sha. Bayan Allah, mu zama masu hankali mana, mu zama masu tausayi mana, mu zama masu tawakkali mana, mu zama masu tunanin abin da ya wuce na baya. Idan ko mun kasa wannan, to mu za mu ta wahala, mu ta wahala, mu ta wahala, wahalar da in mun sha a ciki babu lada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Shi ko rabaran dan amarya ya dora ne daga jawabinsa na makon jiya da cewa,
mai sauraro, ma'aikaci da wanda aka ba aiki, mu yi aiki da aminci, mu yi aiki ba ha'inci, sa'annan kuma banda zalunci. Abu na biyu, mai shari'a da wanda ake wa shari'a, nan kuma Allah yana cewa kada mai shari'a ya karbi hanci, kada mai shari'a ya karbi rashawa, domin ya ba da gaskiya ga marar gaskiya ba kyau, Allah baya so. Amma Allah yana cewa ka yi shari'a ta gaskiya, ka yi shari'a ta adalci, kai da kake da laifi ka faɗi gaskiya, ko kuma tana so mutum ya faɗa mata gaskiya. Idan ka faɗi gaskiya, wani lokaci alƙali yakan ce tun da ba ka wahan da shari'a ba, da ɗaurinka zai kasance ɗauri ne na wata bakwai, amma yanzu na sassauta maka shi zuwa wata biyar, sakamakon faɗar gaskiyar an rage maka wata biyu. Misali, ni yayi ma ya wuce haka. Amma idan ka wahan da kotu, har sai da aka tattaro shaidu nan shaidu can tare nan kama can kafin aka kama ka da laifi kana ka yarda kana cewa ina roƙon wannan kotu mai adalci ta yi min adalci. Yau ai kai ba kai adalcin ba, don haka Allah yana cewa wani shari'a ka yi shari'ar adalci, shari'ar da ke daidai a gaban Allah, domin kai ma wata rana za ka bayyana gaban mai shari'ar dukkan duniya. A ranar ba za ka ce maza ni alkali ne ko lauya ba, ka zo gaban mai shari'a kai ma sai an maka shari'a. Sa'annan ka yi shari'a ta gaskiya, kar ka yarda wani ya baka abin nan da ake kira hanci ko kuma cin hanci, kar ka yarda ka karɓi rashawa, kar ka yarda ka karɓi irin kyautar nan ta ba gaira ba dalili. Suna da wani bawan Allah wanda wani wanda yake neman aiki a wurinsa ya tashi ya tsauro itace a bayan jaki, lafin jaki guda kaya guda uku kenan, ɗaya a nan ɗaya a nan ɗaya a tsakiya. Sa'an nan ya kama ɗan zakaransa ya ɗaura a ɗaukin itacen, ya yamma sai ya iso gidan mutumin, sai ya zo ya kwance zakaran ya ture itacen ya durƙusa ya ginshe shi ya ce ranka ya daɗe, ga wannan itace a yi abinci, sa'annan ga wannan zakara a yi miya. Ka ga ba kamar kyauta ke ya kawo, amma wannan mutum da ke mai adalci ne ya ce wane saboda ka zo wurina ka ce kana neman aiki, shi ne ma dalilin da ya sa har ka kawo min itace lauto guda har da ɗan zakaran ka ƙwaya ɗaya? To tsaya tsaya tsaya, ku taimaka masa ya lafta itacen nan, ɗan zakaran nan naka ɗaura shi akan itar kura ka koma yadda ka fito. Idan aiki ya samu na niyyar ba da aiki zan baka aiki, amma kar ka ƙara kawo min irin wannan. Mai sauraro, wannan kyauta ce ko kuwa rashuwa ce ko cin hanci? Da irin waɗannan kyautai akan yi su Hausawa suka ce zuddaruwa domin ka taka danshi. To idan har wani ya zuddaruwa wai domin kai ne danshin da zai taka, ka gaya masa ba ma zan bi ta wannan hanya ba, na cewa zan yi ba ma zan taka wannan danshin ba. Za mu je abu na uku, za mu je abu na uku a cikin zaman tare wanda muke magana a kai. Abu na uku nan kuwa shi ne makwabtaka da magabtaka. Mai sauraro, makwabtaka da magabtaka ko kuma soyayya da ƙiyayya duk na faruwa a cikin zaman tare na kowane jinsin al'umma. Wannan makwabtaka ta zama magabtaka ita ce wani lokaci takan kai ga faɗa da kisan juna, ita ce ke kai ga ɗaukan takobi da bashi, ita ce ke kai ga ɗaukan bindiga, ita ce ke zama sanadiyyar yaƙi tsakanin al'umma da al'umma ko kuma tsakanin ƙasa da ƙasa. Magabtaka da makwabtaka a cikin zaman tare da wanda suke zaman tare, idan ba ku yi zaman tare da tsoron Allah ba, kana musulmi ne ko kana kirista, makwabcin naka musulmi ne ko kirista ko kuma mai al'adar gargajiya, idan tsoron Allah bai shiga ba, makwabtaka sai ta rikice ta zama makwabtaka. Allah ya yi, Allah ya yi. Soyayya ta juya ta zama ƙiyayya. Allah ya yi, Allah ya yi. Ubangiji ya bamu makwabtaka da juna, Ubangiji kuma ya bamu soyayya da juna. A nan a inda muke a cikin littafin firistoci, littafi na Attaura ta Annabi Musa a sura 19 aya 17 din nan Allah ya yi mana magana akan mu kasance da hakuri da juna. Hakuri da juna yana maganin makwabtaka kar ta juya ta zama makwabtaka, kada soyayya ta juya ta zama ƙiyayya, amma a zama da hakuri da juna. Domin Bahaushe ya ce harshe da haƙori ma suna zaune a cikin baki wurin zaman su ɗaya ne, amma su ma wani lokaci safani yakan zo sai ka ga haƙori ya ci da harshe, amma harshen ba zai fito daga bakin ya ce na daina zama cikin bakin ba, ni da suna lallashe maka ko ina inda abu ya maka ne ina ƙwaƙwalewa yanzu ka ci dan to ba zan daura a bakin ba, a'a ana nan zaune tare. To haka ba zaman tare.
Nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Madalla a gaida Ibrahim Garba. Yanzu kuma ga
wasanni a takaice.
Wasu 'yan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Ifeanyi Uba da ke fafata gasar Premier ta Najeriya sun sami raunuka sakamakon farmakin 'yan fashi da makami. 'Yan wasan na kan hanyar su ne ta zuwa Kano, inda za su buga wasa da Golden Stars ta Jigawa, yayin da 'yan fashin suka budewa motar su ta kusa da garin Lokoja a tsakiyar arewacin Najeriya. A wata sanarwa da kungiyar ta fitar, ta ce wasu 'yan wasa da ma jami'an kungiyar sun sami munanan raunuka. Ifeanyi Uba da ake yi wa lakabi da Anambra Warriors, abokan hulɗa ne na kungiyar West Ham ta Ingila a hukumance, kuma yanzu haka suna tsakiyar teburin babbar gasar Premier ta Najeriya. Hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ta ba da sanarwar soma shirye-shiryen kafa wata gidauniyar kuɗi har dala Amurka miliyan 1,000 domin gina katafaren filayen wasa da za su cika dukkan matakai na hukumar akalla ɗaya a kowace ƙasar nahiyar Afirka. Shugaban hukumar Gianni Infantino ya bayyana haka ne a Lumumbashi a ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a wajen bikin cika shekaru 80 da kafa kungiyar ƙwallon ƙafar TB Mazembe. Infantino ya ce FIFA na buƙatar ganin sha'anin ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka ya bunƙasa, akan haka suke aiki tare da hukumar ƙwallon nahiyar ta CAF da kuma sauran masu ruwa da tsaki domin inganta kayayyakin wasanni da kuma gasanni a nahiyar. Haka kuma a tsarin hukumar ta FIFA na son kafa ingantaccen tsari na alƙalancin wasa mai zaman kansa a nahiyar. Kuraren kocin kungiyar Arsenal ta Ingila Unai Emery ya yi martani karon farko tun da kungiyar ta sallame shi a jiya Juma'a, yana mai cewa da ya yi fatan samun nasarori a kungiyar. Emery mai shekaru 48 ya soma aiki da kungiyar ne inda ya gaji Arsene Wenger a watan Mayun shekara ta 2018, to amma ya rasa aikin nasa sakamakon rashin nasara a wasanni na lokaci mafi tsawo a cikin shekaru 27. Arsenal tana ta 8 ne yanzu haka a teburin gasar Premier tare da tazarar maki 8 tsakaninta da layin kungiyoyi 4 na sama. An zaɓi ɗan ƙasar Sweden kuma tsohon ɗan wasan kungiyar ta Arsenal Fredrik Ljungberg domin maye gurbin Emery a zaman riƙon ƙwarya. A ƙasar Spain, kungiyar Real Madrid ta ɗare saman teburin gasar La Liga, yayin da ɗan wasan kungiyar Gareth Bale ya buga da soma wasa tun daga watan Oktoba. Madrid ɗin ta yi galaba ne da doke Alaves da ci 2-1, inda ta haye saman Barcelona da ada makinsu ɗaya, wato 28 kowannensu. To sai dai hakan kan iya kasancewa na wucin gadi, domin ko Barcelona na iya komawa saman teburin idan ta yi nasara a wasanta na gobe Lahadi da Atletico Madrid. Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna, kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma wannan karin a takaice.
To a takaice, Hadiza, jami'an tsaro a Birtaniya sun ce yanzu haka 'yan sanda ba sa neman ƙarin mutanen da ake zargi da hannu a harin da aka kai da wuƙa jiya Juma'a a birnin London, wanda ya sanadiyar rayukan mutum 2 da raunata wasu 3. A wannan rahoto da kafar labaran BBC ta yi, na cewa mutumin da ake zargi da kai harin mai shekaru 28 Usman Khan an taɓa samun shi da aikata laifukan ta'addanci a shekarar 2012. A watan Disamba kuma ta 2018 aka yi masa sakin je ka gyara halinka. Ya halarta taron ne da ake gudanarwa a cikin ginin inda ya farwa mutane kafin daga bisani ya koma kan babbar gadar London, inda ya kashe aka kashe shi bayan da ya cika mutane masu yawa wuka.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma goben Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haili da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan namu na yau John. Ni Hadiza Kyari ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.